na livestock da land da agric da wanda yake take yin bada shawara duk za a kira ku za a kira ku a zauna ko da wannan abun ya ji ya faru wani ya shiga gonan wani don Allah a yi hakuri akwai manyan kunan kun zo wa'annan wanda aka shiga gonan sa a ji a samu ire-iren ku da su sai a tafi wurin yan sanda kada a ɗauki hannu ko kada a ɗauki kamar yadda wani ya faɗa cewa inspector ya jefe wani ya buge shi ya ji masa rauni a yi hakuri kar a yi wannan faɗa wannan faɗa ɗayan nan da za a yi shi ne zai kawo faɗa gaba ɗaya ya tashi to a ringa ko manomi ko makiyayi a ringa hakuri.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Adama da ma masu ruwa da tsaki kenan yayin wannan taro na fahimtar juna da rundunar 'yan sandan jihar ta shirya domin samar da zaman lafiya tsakanin makiya da kuma manoma. Rikicin makiya da manoma dai na ma cikin matsalolin tsaro da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya, lamarin da hukumomin tsaro a yanzu ke tashi tsaye domin lalubar bakin magance wannan matsala. To ko me mahalarta taron ke cewa? Alhaji Usman Liman Damsa, jigwa kungiyar Fulani makiya ta miyatta Allah, ya ma yaba ne da wannan mataki da rundunar 'yan sandan jiha ta dauka. To amma ko ya bada shawarar cewa
kullum irin wannan an sha kira mu a government house a wa'ansu gurare daban-daban dai mukan bada shawarwari amma har yanzu dai ba mu taba gani cikin shawarwarin da muka bayar an dau mataki ba. Kuma idan har ana zauna kawai a bada shawara kuma a barshi a wurin so ba za a samu biyan bukata ba. Ina fata wannan mai yiwa za a dau mataki. Tabbas a mu kadai mu a gungiyance makiyaya ko kuma manoma mu kadai ba za mu iya dau matakin. Amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su hada kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci a cire son kai ko bambanci ko kabilanci a zo a ba kowa hakinsa za a dan samu zaman lafiya.
Su ma dai manoma sun fice a shirye suke su bada nasu hadin kai domin kulliya ta biya kudin sabulu. Mr. Ziratun ba da ke cikin shugabannin kungiyar manoma a jihar Adamawa ya ko bada shawarar hanyoyin da ya kamata a bi.
To taruwan mu dai ya kawo dai commissioner police yayi tunani ba abin da ya kamata a yi ya kamata ya kira tsakanin manomi da makiyaya a zuwa ta tuna. Shine yasa muka zo ta tunawa kuma gaskiya yayi tunanin mai kyau. Domin da muka zo sai mu fahimci juna nake gani. Dume ba burtali. In ba burtali din nan akwai damuwa tsakanin shanu. Manomi suna da damuwa ba filin noma su ga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma a kai shanu kuma ya zo yanzu zai kawo rar domin inda shanu ya yi bi gobin ya zo wurin zai bi ya zo yanzu ya duba hanya ba hanya kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga Kamaru yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane ca ko ya tafi Port Harcourt ba hanya ko zai tafi South Africa yanzu hanya daya din zai bi in ya zo ayi kotin hanya din dole ne kuma ya zo ya shiga kawai.
To ko me yasa rundunar 'yan sandan kiran wannan taro a wannan lokaci? NCP Usman Madu shine mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar mai kula da shashin mulki.
Mun kira su ne mu yi musu gargadi akan yadda Fulani da makiyaya ake fada kullum su zo su ci an shigo da shanu zuwa cikin gona manoma kuma su ce sun tashi sun farma juna a kashe-kashe kamar yadda ya faru a sauran bangaren kasan nan. To shine muke so shawaran su kuma mu yi musu gargadi a tara mutanen su su yi musu fada kan cewa kar wannan abu ya faru a Adamawa cikin mawa kuma za mu ci gaba da yi har damuna ta wuce insha Allah.
A kashin taron da an ma rattaba hannu a tsakanin makiyaya da kuma manoma wanda kuma fata ma shine Allah sa a samu fahimtar juna a wannan lokaci da ake komawa gona. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hassan, Murar Amurka daga Yola a Najeriya.